أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سواره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركم مدى كسن شوى تاردكو أولا رانا تلاها دي شاء ليا قوتن المحرم نشكرا تدبو ديار الأليه الأولى تلاتين دبوكي بانجرا عن محمد صلى الله عليه وسلم دي قرم مكة زوا مدينة وندكما شيني يزو دي دا 20 دا بير قوتن أكتوبر نشكرا تدبو بي دا شابير ayo magamu mun sake dawa cikin wani sabon shirin na fitowin rahma shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa cikin lambar waya 0805554443 wato 0805554443 da kuma 0707778442 wato 0707778442 sai kuma 0703604455 wato 0703604455 sai kuma adireshin email na fatoyin rahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da dandalin sada zumunta na Facebook ai ma dai ga mu tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano domin amsa tambayoyin naku kuma suna ranar sai da sassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akarmakallah bismillah
alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yanda muka fara bayani ko muke bayani akan rayuwar ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ɗaya daga cikin ahlul baiti Ja'far ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wanda muka faɗi irin rawar da ya taka a hijirar da musulmi suka yi ta farko wato hijira ta ɗaya da ta biyu zuwa Habasha da yadda ya yi bayani gamsasshe a gaban sarkin Habasha Ashima an-Najashi da kuma yadda Allah ta'ala ya sa wannan bayani ya tasiri a cikin zuciyarsa har ma ya karba addinin musulunci a fakaice sannan kuma ya bawa su waɗannan musulmi dama su ci gaba da rayuwa a cikin ƙasarsa ba tare da wani ya taɓa su ba har ma ya yi barazana cewa duk wanda ya taɓa su to ba zai ji da daɗi ba in ma zai gaya musu baƙar magana to za a ci tararsa Ja'far ibn Abi Talib yana daga cikin wanda suka dawo hijira daga hijira wato shekara ta bakwai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yakin Khaibar shekara ta bakwai bayan hijira suka dawo Madina annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya aika shi da rundunarsa zuwa Farid abinan zuwa abinan Mu'ta Mu'ta can ne can wajen cikin ƙasar Sham can wajen ƙasar Jordan a yanzu ya aika shi can da niyyar yaje ya tari sojojin Rumawa waɗanda suke ƙoƙarin kawo hare-hare na ta'addanci a Madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya ma wannan runduna shugabanni ko komandoji na yaƙi guda hudu Zaid ibn Haritha da Ja'far da Abdullah ibn Rawaha su uku kai komandoji guda uku Zaid ibn Haritha da kuma Ja'far ibn Abi Talib da kuma Abdullah ibn Rawaha annabi sallallahu alaihi wasallama yace da su alaikum Zaid ibn Haritha fa in usiba Zaid fa Ja'far fa in usiba Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha wato annabi sallallahu alaihi wasallama yace na shugabantar muku da Zaid ibn Haritha in wani abu ya same shi a wannan yaki to Ja'far ya karbi tuta in wani abu ya samu Ja'far to Abdullah ibn Rawaha al-Ansari sai ya karbi tuta dan take Ja'far ibn Abi Talib ya miƙe tsaye ya bi abi anta wa ummi bi abi anta ya nabi Allah wa ummi ma kuntu arhabu an tastamila alayya zaidan yace mahaifina da mahaifiyata fansani gare ki ya maikin Allah babu abin da zai daga mun hankali don ka shugabantar da Zaid ibn Haritha a kaina Zaid ibn Haritha bawa ne asalinsa bararren bawan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne in tashi don haka a daraja ta nasaba ko kusa bai kama kafar Ja'far ibn Abi Talib ba to amma shi a sha'anin addini waɗannan abubuwa duk ana mantawa da su in aka zo batun sha'ani na addini ko abinda zai amfanar da al'umma. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ga Ja'far ibn Abi Talib dan baffan sa ne wanda suka fito daga wato kabila guda ko ma ince daga gida guda gidan Banu Hashim, to amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shugabantar masa da wanda yake asalin sa bawa ne shine Zaid ibn Haritha saboda cancantar sa da dacewar sa. To shine Abdullah Ja'far ibn Abi Talib ce wanda duk ba zai daga mun hankali ba, wato ya nuna biyayya sa ba wai abu ne wanda aka yi ba da san shi ba, a'a shi a gurin sa wannan ba komai bane dan an shugabantar da wani wanda yake shi yana ganin a asali da dangantaka da kusanci ya fi shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su imdu fa innaka la tadri ayu zalika khair, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ku kama hanya ku tafi domin baka san a ina alkhairin yake ba, menene ciki wannan, menene zai zama alkhairi a gare ku. Sauraka wannan rindina ta tafi bayan ƴan kwanaki sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hawo minbari, yasa aka kirawo as-salatu jami'a. As-salatu jami'a kalma ce da ake fadatta, ladan yake fadatta domin kirawo jama'a, a fahimci cewa ba wai lokacin sallah ne yayi ba, a'a wani abu ne ya taso ake so a halarto masallaci domin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai isar da wani sako. Saboda aka ce as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, mutane suka taru sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari yake cewa labari ya zo, bana ba ku labarin abin da yake faruwa ga wannan rundunar taku ba, wanda suka fita yaki, wato wanda suka tafi Sham. A wannan lokacin kowa hankalinsa yana kan wannan rundunar, ana so a san me yake gudana, saboda jai wato rundunar Rumawa, sojojin Rumawa ba abin ba karamin al'amari bane, saboda yan farko ga yawa, na biyu kuma kasancewar su al'umma ce da suka kware, suka dade a fagen yaƙe-yaƙe da kuma makaman yaƙi da sanin dabarun yaƙi. To kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wannan runduna za su je su fafata da su a mota, don haka kowa yana so ya ji labarin me yake gudana. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari yake cewa bana ba ku labarin wannan rundunar taku ba, sun tafi sun kuma hadu da abokin gaban su. To amma Zaidu ya fadi yana mai shahada, Zaidu bin Haritha ya fadi yayi shahada, fastaghfiru lahu, ku nema masa gafara, mutane suka nema masa gafara. Sannan yace Ja'far ibn Abi Talib ya dauki tuta, don haka yanzu ya sun kara kai hari akan waɗannan mutane, shi ma yanzu an kashe shi yayi shahada, don haka nayi masa shaida da cewa ya samu shahada, ku nema masa gafara. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan Abdullahi ibn Rawaha ya dauki tuta komandanci, sannan shi ma ya tsaya da kafafuwansa, bai ja da baya ba har shi kansa an kashe shi yayi shahada, ku nema masa gafara. Sannan Khalid ibn al-Walid ya dauki tuta wanda shi baya daga cikin waɗanda aka shugabantar, amma ganin cewa duka shugabannin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar dukkanin su sun fadi sun yi shahada. Saboda haka yanzu ba zai yiwu a zauna shi ana tunanin waye ba, ana cikin lintsin yaki, sai Khalid ibn al-Walid sai ya shugabantar da kansa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga yatsansa sama yake cewa Allahumma huwa sayfun min suyufika fansurhu, ya Allah Khalid din nan takobi ne daga cikin takubbanka, ka bashi nasara. Abdurrahman cikin masu ruwayar wannan hadisi yake cewa fantasara bihi, sai ya ci nasara da shi, wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sai ya samu nasara, ya janye wannan runduna suka dawo ba tare da an ci gaba da kashe su ba, wato samu ya fitar da su daga cikin wannan wato tsananin gumurzin yaki, shi kansa ba karaman nasara bace. Yahya ibn Abbad yana cewa mahaifina wanda shi ya shayar da ni, wato ya bani labari, wanda yana ɗaya daga cikin kabilar Banu Murra ibn Auf, ya bani labari a wannan yakin da aka yi na Mu'ta, yake cewa wallahi laka anni anzuru ila Ja'far, kamar gashi nan ina ganin Ja'far lokacin da iqtahama an farasin lahu shaqra fa aqaraha, to yana kan wani doki ne wanda yake mai farin kafa da goshi sai abin da mai fararen abin nan fararen kafafuwa da fararen da farin goshi wannan doki ya fadi wato yayi tuntube da shi ya fadi haka sai shi kuma da yaga cewa dokin sa ya fadi sai yasa abin din sai soke dokin kawai sai ci gaba da takawa da kafa ya ci gaba da yaki haka har aka kashe shi saboda haka suke cewa huwa awwalu man aqara fil islam shine farko wanda ya soke dokin sa cikin filin yaki a musulunci har ma yana cewa ya habbaza aljannatu waqtirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha war-rum rumun qaddana azabuha alayya illa qaituha zirabuha yake cewa ya habbaza aljannatu ya abin farin ciki da wannan aljanna da kusantowarta wato yana madalla da wannan aljanna madalla da kusantowar wannan aljanna tayyibatun wa baridun sharabuha abin shanta mai dadi ne kuma ita dai aljanna mai dadi ce kuma abin shanta shi ma mai dadi ne war-rum rumun qaddana azabuha rumawa kuwa gashi nan azaba su tazo alayya illa qaitu hadirabuha inda ke su in kai musu sara wannan wajibi ne a kaina duk sanda muka ido biyu wannan ita ce shine baitoci guda biyu da shi Ja'far ibn Abi Talib yake rera wannan lokacin ana sara ana suka Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahih littafin Sadaq Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin Mu'tah ya shugabantar da Zaid ibn Haritha manzo Allah ya ce in kutila Zaid fa Ja'far wa in kutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha in an kashe Zaid Ja'far ya karbi shugabancin in an kashe Ja'far Abdullah ibn Rawaha ya karba Abdullah ibn Umar yake cewa ni kaina ina cikin waɗanda suka fita wannan yaki mun nemi bayan kura ta lafa mun nemi mu ga ina Ja'far ibn Abi Talib yake sai muka same shi cikin waɗanda aka kashe da muka duba jikinsa mun samu raunuka 90 da in kai tsakanin suka da sara Asma bintu Abi Bakar take cewa Asma bintu Umais wanda ita ce matar ita shi Ja'far ibn Abi Talib kafin yayi shahada take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajena bayan shahadar Ja'far kenan ya shigo wajena sai ya kirawo ƴaƴan Ja'far din sai naga ya kama su yana tsotsar kansu kuma yana zubar da hawaye sai ya ce ya rasulullahi abalaka ka an Ja'farin shay wani labari ne ka samu dangane da Ja'far sai ya ce na'am qutila al-yaw a yau an kashe shi sai muka tsaya muna kuka sai ya koma sai yake cewa isna'u li ali ja'farin ta'am faqad shughilu an anfusihim sai cewa ku je ku yi wa iyalan Ja'far abinci ku je ku yi musu abinci a yau an shagaltar da su gabarin kawunan su wato a yau suna cikin wani yanayi da zai dauke musu hankali wannan shi yake nuna maka cewa a musulunci waɗanda akai wa rasuwa su ake taimakawa akai musu abinci ba wai su ake sawa su yi abinci da girke-girke suna kawa waɗanda suke zaune a waje ba kamar yadda abubuwa na al'ada suka ke gudana a yanzu sai ga mutum an masa rasuwa maimakon a tausaya masa sai ga kuma an dora masa wani nauyi saboda haka mutane a zo a tare kofar gidansa musamman ma idan guri ne waɗanda akwai waɗanda ba su da aikin yi to sai zo ga a cika gurin da zarar lokacin abinci ya yi kuma sai a yi ta fitowa da kaɓaki sauran abin da ya barwa ƴaƴansa da iyalansa kuma a nan za a sa su a gaba cikin kwanaki uku kaga duk an cinye abincin so kaga wannan ba shine abin da shi musulunci ya koyar ba zai musulunci ya koyar cewa isna'u li ali ja'farin ta'aman faqad shughilu an anfusihim ku yi abinci ku kai musu da kamata ya makota ma a riga kai musu abinci a lokacin ba wai a tare a gidan ba kuma ana cinye abincin gidan Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa lokacin da aka kawo labarin wato da labarin shahadar Ja'far ibn Abi Talib ta zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga baci rai a fuskar sa to sai da muka ga fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza Ibn Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na ga Ja'far ibn Abi Talib kamar wani mala'ika aljanna mudarrajatan qawadimu bid-dima yatiru fil janna wato ga kafafuwansa nan duk jini wato jinin da ya shahada da shi kuma gashi ne na tashi a aljanna kamar tsuntsu Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Ja'far ibn Abi Talib a cikin daren nan a yau da daddare ya zo ya bi ta sun biyo ta waje na tare da mala'iku wa huwa mukhaddab al-janahayn bid-dami abyad al-fu'ad to na ganshi da fiffike guda biyu kuma fiffiken duk da jini zuciyar sa fara kal wannan duk yana nuna maka daraja da daukaka da Allah ta'ala ya bawa shi wannan bawan Allah Ja'far shi yasa ake masa laqabi da zul janahayn kamar yadda yazo a cikin sahih al-bukhari Abdullahi dan Umar yana cewa Abdullahi dan Umar ya kasance idan yayi wa idan zai yi wa dan Ja'far wato akwai Abdullahi bin Ja'far idan Abdullahi dan Umar zai yi masa sallama yakan ce assalamu alayka ya ibn zul janahayn amince tabbata gare ka ya kai dan mai fiffike guda biyu yana nufin Ja'far ibn Abi Talib Ja'far ya rasu yana da shekara 30 da yan kai radiyallahu ta'ala anhu warda
malalai sakala alkari tabbai mu ta farko a wannan rana ta fito ne daga mai sauraron mu Zainab Abubakar Abdulrahman wanda take cewa shin ya halarta uwan miji ya rika shigo mata gida saboda ƴaƴansa suna gidan kuma amma uwarsa ba ta gidan
uwan miji
ya rika shiga gidan matar kaninsa
a bai dace bai dace ba kaida uwan miji abin da ba muharraminta bane saboda haka in ma zai shigo to ya zama na shigowa ce wacce tana cikin wato tana cikin sutura ta kamala sannan kuma ya kasance babu kebanta a ciki ba wai haramun bane idan har an masa iso ya shigo amma har kawai idan no kai kamar yadda mijin zai danno wannan bai halatta ba da wan miji da kanin miji duk ɗaya ne
to sai sako Abubakar Ali yake cewa mallam yana son karin bayani akan yin sallah idan lokacin to yayi mutum yana mota kuma a doguwar tafiya babu halin tsayawa shi dan mutum yayi ce mama sallah sa ta sa kai ko kuwa me kamata yayi
to wannan asali ya zamana ba zai yi a tsaya din ba ba wai kin tsayawa akai ba akwai bambanci tsakanin yake tsayawa da kuma ba zai yi a tsaya ba in ka ce ba zai yi a tsaya ba saboda watakila ko daji ne gurin ga ana tsoron yan fashi ana tsoron namun daji wani abu dai da zai hana mutum ya iya tsayawa to wannan zaka iya daukar shi a ba zai yi a tsaya ba akwai kuma a'a saboda shi direban ba zai tsaya ba ko kuma fasinjojin kun amince kai ya tsaya to kaga wannan kin tsayawa ne ba wai ba zai tsayu bane in ya so zai tsaya yana tafiya cikin gari ya zo ya wuce ga kuga masallati kuma shikenan sai ku yi taimaka ku yi sallah ku kalli ba alƙibla ba wannan bai dace ba saboda ka sai idan abu ne wanda ba zai yi ba to wannan shine za a ce larura ce ita kuma sallah duk yadda halin da mutum ya fuskanci kansa a cikin larura ana so ya yi ta ba a san ta lokacin ta ya wuce idan ku matafiya ne kuna da jam'u taqdim kuna da jam'u ta'khir akwai jam'in da za ku hada salloli biyu a lokacin ta farko shine jam'u taqdim ko ku hada sallolu biyu a lokacin ta karshe azhar da al'asar ko ku yi ta a lokacin azhar ku hada azhar da al'asar ku yi a lokacin azhar ko ku ginsa sa azhar ku yi ta lokacin al'asar wannan shine jam'u ta'khir ko ku hada magriba da isha'i ku yi ta a lokacin magriba wannan shine jam'u taqdim ko ku jinkirta magriba har zuwa isha'i ku hada ku yi su a lokacin isha'i wannan shine jam'u ta'khir shari'a ta ba ku wannan damar dan dai a sauƙaƙe muku sha'anin tafiyar sannan ku yi su kasaru ku yi su raka'o'i biyu saboda haka kun tsaya maimakon ku ce za ku sake sun tsaya lokacin azhar maimakon ku ce za ku sake tsaya lokacin la'asar sai ku tsaya lokacin azhar sai ku yi azhar kasaru nan take ku tashi ku kawo la'asar kasaru ko kuma a'a kuna ganin cewa babu gurin da za ku tsaya to sai ku jinkirta azhar din har zuwa lokacin da za ku samu gurin tsayuwa la'asar tayi sai ku hada azhar da la'asar ku yi su kasaru to shari'a ta baka wannan saukin kuma amma duk da haka kace kai ba za ka tsaya din ba lokacin azhar din yayi lokacin la'asar din yayi ana neman magriba ba kai azhar ba kai la'asar ba ga magriba ta shigo to wannan kace kuma wai kai ba ka da yadda za ka yi in har abinda na faɗa ne larura ce ta zaka wanda yake shiga jirgi haka ba yadda za a yi a ce jirgi lokacin azhar yayi a lokacin al'asar yayi kai a ce tutun da al'asar yayi kai mai direban jirgi ka tsaya kaga wannan ba zai yi ba an san a ɗabi'ance ba yiwa zai yi ba amma mota da take tafiya a ƙasa a cikin ƙasa ɗaya so akwai sakaci da kuma yi wa addinin daukan sakai na kashi yanzu kamar yadda ake cewa direbobin wasu motoci manya-manya su ba sa son tsayawa haka suke saboda su ba sallah suke ba to ku kuma musulmi ku ne fa fasinjojin nasu ma'ana ku ne kwastomomin su idan babu ba ku hau motocin su ba motocin nasu su matsayawa za su yi sana'ar tasu takari amma sai kuka yadda cewa ku tafi a haka su ba ruwan su a yau da za ku ce ku ba ku yadda ba ku haka hau motocin su ba sai idan akwai tsayuwa da ake ana yin sallah tunda dai ai dole suke su ba sana'a suke za su tsaya amma kuka yadda cewa a tafi a haka to haka za a yi ta tafiya kuma ba ku da uzuri a gurin Allah
to sai sakon Anas Abdulkadir yake cewa mallam tambayar sa ita ce azumin litinin da alhamis akwai wata niyya ta su ne ta daban kuma ashin da gaskiya idan mutum ya fara babu dainawa
to ai dama duk aiki yana da niyya shi niyyar shine ka san me za ka yi yau lahadi da ran litinin na tashi zan yi sahur na san me zan yi azumi zan yi gobe kuma dalilin azumin nan saboda gobe litinin ne akwai falalar azumi ran litinin haka nan ranar laraba dare wato daren alhamis na tashi zan yi sahur na menene zan yi sahur azumi ne gobe alhamis saboda ka zan yi wannan shine niyyar fa ba wani kalmomi ne zaka faɗa na musamman ba wanda zaka ce kana buƙatar ka san su shine niyya saboda ka babu wani aiki da zaka yi mutukar ka san abin da zaka yi a ce baya da niyya saboda ka tana da niyya mana shine ka san me zaka yi wannan ita ce niyyar taka sannan kuma duk aiki na lada na filfilu ana so in kana yi ka jure ka ci gaba kada ka fara ka daina annabi sallallahu alaihi wasallam cewa habbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da yafi kowanne falala a gurin Allah shine wanda yafi wato wanda ake tsayawa a kansa ko mun karancin sa wato koda kadan ne ne za a tsaya a kansa to wannan shi yafi soyuwa a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki ayyukan da za ku iya Allah baya kosawa ku ne za ku tsosa saboda haka ana son idan mutum ya dauko aikin alkhairi ya ci gaba da wannan aikin kada ya daina shine abin da ake nufi so amma zai yi wata rana saboda ko mantuwa ko sha'afa ko wani uzuri ya gicciyo ko wani abu ya taso wanda zai sa dole ka aje azumin ka ji cewa ka aje wannan babu komai
to sai Alhaji Jihu Toro unguwar Gabas ne kake cewa mallam menene matsayin mutanen da suke hira wajen yin alwala kuma da zarar sun ga an tayar da sallah sai su rika zagin limami akan cewa bai jira su ba
to wannan tambaya ko shi ko kai Alhaji zaka ansa ta shi zagin liman koda ba ku yi hira ba wajen alwala ai ba daidai ba ne bare ku bata wa kanku lokaci ba ku tsaya kun yi hiran nan ba ku tsaya kun yi alwalan ba lokacin da ya kamata ku yi kuma ku ce kun zagi liman kuma a ce me hukuncin abin da kuka yi so haka wannan ina ga ko kai Alhaji ka san cewa dai ba daidai ba ne ba sai an aiko ta filin fatawa ba
to sai tambayar Mubarak S Umar Shirmeki ta menene matsayin mai cewa ba zai yi sallar isha'i ba sai ya zo zai kwanta bacci
to ban sani ba yana nufin ba zai yi shi ta a jam'i ba ana so ka yi ta a cikin jam'i kuma a gurin wasu malamai wajibi ne da akwai jam'i ka tsaya kai sallah a jam'i dan sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin Abu Huraira muttafaqun alai cewa ya kusa ya sa a tayar da sallah ya je a yi kirare ya sa a yi iqama a tayar da sallah shi kuma ya tafi gidajen waɗanda ba su zuwa sallar isha'i ya kona musu gidajensu saboda haka in har akwai sallar jami'i masallaci dan me zaka ce ba zaka yi ba sai zaka kwanta idan kuma mutum yana inda yake shi kadai ne shi ba inda yake sallah ta jami'i to yaga zai jinkirta ta zuwa dare wannan babu laifi shine ma sunna wato dan jinkirta isha'i ta dan shiga sosai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya jinkirta sallar isha'i har dare ya tafi hatta zahaba ammatullahi dare ya tafi sosai ya tsala irin kamar kace wajen 11 annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu sahabban sa zazzaune a masallaci ana ta jiran ya fito ayi sallah su can ba kamar mu bane yadda idan liman ya danyi jinkiri minti 2 minti 5 kuma ga wasu na tsaki ana duba agogo ana fadan maganganu na bacin rai cewa limamin nan ya fiya a su sukan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ba su dan rika gangadi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya gansu yake cewa innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati wannan jinkirin da nayi shine daidai lokacin nata ba dan dai ka dan tsananta al'ummata ba sarko yana so ya koma gida ya je ya samu iyalansa wani daga kasuwa yake daga aiki yake tsauraka yana so ya samu sallar jami'i kuma ya tafi gida don haka in aka ce za a jinkirta a bar ta sai wajen 10:30 11 to an tsananta mutane to shi da annabi ce a shi ba zai so ya tsananta musu ba amma ba dan haka ba wannan shine lokacin to mutum ya kasance shi kadai ne ba cikin abin nan ba to zai iya yin zai iya jinkirta ta zuwa can wani lokaci sai ya sallar
sai tambayar awwal Hassan Faki Abu Abdullahi yake cewa idan mutum ya hada sallar azhar da la'asar a halin tafiya sai ya isa gida kafin sallar la'asar mana kafin lokacin sallar la'asar to mana zai saki sallar la'asar din ne ko kuwa
a'a ai ya hada su can daman ai dama aka bashi ba wai gaban kansa yayi ba shari'a ce ta bashi dama cewa in yana halin matafi zai iya jami'i to da yayi sallar jami'i kuma sai ya kasance ya iso gida kafin lokacin asar la'asar da zafi ba a yin farin lahaso biyu yayi ta farko shikenan yayi ta ya samu sauki
to sai Kamaluddin Abubakar daga Bangladesh yake cewa mallan akwai fatawa da naji cewa idan mutum ya tafi karatu wata kasar zai iya yin kasar har sai ya dawo garin su to yana son karin bayani
Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yana wannan fatawar amma shi ma abin da yake cewa shi a gurin sa ko kana matafi wajibi kace sallar jami'i a karantar wasa ko a fahimtar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ko kana sallar jami'i ko kana matafi in kaga ada jami'i wajibi ka bi saboda haka shi a gurin sa in har baka samu jami'i ba to zaka yi kasaro saboda haka ko da dalibai ne za su je shekara hudu saboda shi a gurin sa ba mazauna gari bane sun zo ne a wani lokaci za su zo su tafi saboda haka ba su zama mukimin ba saboda haka shi a wajensa za su iya yin kasaro amma shi ma yana fallanta musu sallar jami'i kaga shi samun su yi kasarin ba yawa ba wai duka rayuwarsu kuma kasar za ta kare ba sai idan ba su samu sallah ba wannan fatawarsa ce sauran malamai sun saba masa cewa idan har mutum ya je zai zauna gari shekara hudu kamar ya je zama ne ba cewa ya je bakunta ne to shi ya saba musu anan kuma ma shi ma bai saki abin haka nan ba ya lazumta mutane sallar jami'i saboda haka ya fi nutsuwa dai idan har ka je karatu kuma ka san karatun nan zai dauke ka shekaru to ka cika sallar taka
to sai shi kuma Tahir Yakubu Rarame yake cewa yana son karin bayani dangane da wani hadisi a cikin 40 Nawawi wanda ke magana akan shari'a wato hadisi na 33 kenan yake cewa lai wada una sun bi da'awahum zuwa karshe
lau yu'ta an-nasu bi da'awahum
na'am lai wada an-nasu bi da'awahum zuwa karshe
hadisi ne sahihi hadisin Imam al-Baihaqi ya rawaito shi hadisin Abdullah ibn Abbas lau yu'ta an-nasu bi da'awahum ladda'a rijalun dima'a ladda'a qaumun dima'a ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum wato da za a bawa mutane duk abin da suka yi da'awa duk abin da kai da'awa kai claimin cewa naka ne kawai a ce to zo ka karba to da shikenan mutane sai su rika da'awar wane ya kashe dan uwa shikenan sai zo a kashe shi ko wane ya ci min kudi a kwato a baka to shari'a ba haka take ba ce al yaminu al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man inkar al bayyinatu ala al mudda'i wanda duk yayi da'awa wato yake kara cewa an yi masa kaza an masa kaza an ci masa dukiya shine al-mudda'i shine mai kai kara to sai ka hujja sai ka shaidu guda biyu adalai cewa abin nan da yace wani ya karban masa haka ne akwai kudin sa a gurin wani su ba da shaida akan haka shi kuma wanda ya inkari idan har babu shaida wancan kuma ya inkari wato wanda aka kai kara ba a samu shaida ba shi kuma yayi inkari to shi kuma sai rantsuwa sai ya rantsuwa ya kubutar da kansa. Wato wannan shine hukunci idan mutum ya kai ƙara. To abinda ake fara nema shine shaidu ta bangaren mai ƙara kenan. Ya kawo shaidu guda biyu. Adalai, adalai su ne wanda wasu mutane sanannu nagartattu suka yaba musu, suka ce waɗannan mutane an san su ba mutane bane, ba su da fasikanci, ba su da rashin gaskiya, mutane ne masu hankali, masu kuma kirki. To shikenan sai su yi shaida, gaskiya wani ya karɓi kuɗin wani lokaci kaza, mun san an yi haka, akwai kuɗin wani 100,000 a gunsa. Sun suka yi shaida, to dole wancan ya biya. Idan ya kai ƙara aka ce ina shaidu, ya ce ba ni da shaidu. To kai da aka kai ƙara ka yadda cewa akwai kuɗin sa a gurinka? Ce a ni ban yadda ba. In ka ji ce ya yadda, shi kenan, ce to shi kenan ba shi kuɗin sa. Ba kuma maganar kowa ce ke ga ka shaidu, tunda ikirari shi ne ya fi komai zama shaida. In ya ce a'a ba ni da shaidu, wanda ya ce ba ni da shaidu, shi kuma ce ni wannan ni bai ba ni kuɗi, ba kuɗin sa a gona. Ko ya ce a'a ya ba ni amma na ba shi kuɗin sa, na biya shi. Kaga ya yi inkari, ya musunta abin da aka tuhume shi da shi. To sai a ce to ya yi rantsuwa, sai a sa shi ya rantsi cewa abin nan da aka kawo shi ƙara ba haka yake ba, sai ya rantsuwa akan wannan. In ya rantsuwa ya kutar da kansa, shi kenan sai a tallabi ƙara. Shi ne abin hadisi a dunkule, akwai dogayen maganganu a kansa karɓar shaida da rantsuwa. Mutum yana da shaida kwaya ɗaya, a ce to ka kawo shaida kwaya ɗaya, cikon shaida na biyu da baka samu, sai ka yi rantsuwa a madadinsu. Wannan shi ma wata matsala ce daban da malamai suka yi ta magana a kanta, amma abu muhim dai a dunkule shi ne abin da hadisin ke nufi.
Sai tambayar manya Usmani yake cewa, malami, idan na tarar sahun gaba ya cika a masallaci, ta ina ya kamata na dasa wani sahun?
Za ka dasa shi a saitin liman, inda aka fara dasa na farko. Na farko ana dasa shi daga saitin liman ne, sannan sai ya faɗi ta dama, ya faɗi ta hagu. To haka nan in ya cika na biyu ma, shi ma za a dasa shi daidai nan, shi ma ya faɗi ta dama, ya faɗi ta hagu.
Sai Al-Amin Mutawalli yake cewa, me ya kamata mai neman ilimi ya yi lokacin da ya samu wata aya ko hadisi da suka yi nuni da aikata wani abu, wasu kuma suka yi hani akan wannan abu?
Shi ne mai da abun zuwa ga masana, malamai, sai su yi masa bayani a cikin nusus, a cikin adilla, akan samu nasikh, akan samu al-mansukh, wani ya zo ya shafe wani, aka faɗi hukunci, daga baya kuma shari'a ta zo ta sassauta wannan hukuncin a sake kawo wani hukuncin. Akwai wannan, akwai al-mutlaq, akwai al-muqayyad, akwai hukuncin da yake zuwa a sake, wani hukuncin kuma ya zo ya dabaibaye shi, ya yi masa kaidi. Akwai hukuncin da yake zuwa al'am, akwai wanda yake zuwa al-khas. Wani ya zo al'am gaban mene, wani kuma ya zo ya keɓance wani abu, ya ba shi wani hukuncin shi kuma daban. To duk wannan malamai masana wanda suka karanci shari'a daga tutsuwarta, sun san duk waɗannan ka'idojin, sun san yadda za su warware maka irin wannan matsaloli. Saboda haka ba wai da ra'ayin kanka ka yi gaban kanka ba, kawai ka ce to ni yanzu tunda na ga nan an ce eh, nan an ce a'a, kawai ni yanzu na fi yarda da eh din, kawai ka ce na dau eh din ko na dau a'a din, a'a. Sai ka koma ga masana waɗanda suka san waɗannan ka'idoji, su za su tantance maka me ya kamata ka ɗauka.
To sai shi kuma wato Shamilu yake cewa, malami, zan yi na samu soyewa a wajen Allah, kuma wani abu ne mutum zai lazumta don inganta tubansa kan abin da ya gudanar na ba daidai ba a rayuwa?
Abin da zaka suka samu soyewa wajen Allah shine ka bi Allah ta'ala, ka bi abin da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi. Wato idan ka rike addinin Allah a aikace, ka yi aiki da abin da Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallam da shi, Allah zai so ka. In ka yi laifi, ka saba masa, ka tuba, Allah zai so ka. Ka tsarkake zuciyarka, Allah zai so ka. Ka zama mai hakuri, mai kyautatawa, Allah zai so ka. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah yana son masu tuba, yana son masu tsarkaka. Haka nan Allah ta'ala, inna Allaha yuhibbu al-muhsinin. Allah yana son masu waɗanda suke masu kyautatawa. Allahu yuhibbu as-sabirin. Allah yana son masu hakuri. Allah ta'ala cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Idan har kuna son Allah, to ku bi ni, sai Allah ta'ala ya so ku wato ku bi annabi sallallahu alaihi wasallama ku yi koyi da shi ku yi aiki da sunnarsa ku rike koyarwarsa ku yi abin da yace ayi ku bar abin da yace a bari ku so abin da yake so ku ki abin da yake ki to kuma Allah zai so ku saboda hanyar samun soyayyar Allah shine bin abin da shi yake so Allah ta'ala yana son kai hakuri yana son ka zama mai kyautatawa yana son ka zama mai tsoron sa yana son ka zama mai yada addinin sa to in kana yin abin da yake so to shi ma zai so ka haka wannan shine sakamakon da bawa yake fama yake so ya samu shine ya samu soyayyar Allah yana samu soyayyar Allah ta hanyar bin abin da Allah yake so sai mai tambaya sai ta gaba
sai tambaya ta gaba ta baffa yake cewa dan Allah menene matsayin kawarijawa a addini idan suka ce sun tuba karkashin daular musulunci
ka'ida idan khawarij sune wanda suka fita daga da'ar shugaba suka dau makami suna yakar sa cewa za su kawar da shi to in har suka tuba suka ce sun daina to shikenan sai a karbi tuban su ba a lazimta musu su biya abinda suka dauka ko suka karba ko suka ci ko suka ba a lazimta musu wannan a ka'idar abin khawarij din da yake tambaya sune al-bugha wanda suka fita daga biyayya ga shugaba haka in har sun tuba to shikenan wata kila sanda suna wannan harkar ta su ta bore ta fita daga karkashin shugabancin shugaba sun kwaci wani gurare su rika karbar kudaden mutane zakka su rika karbar kudaden mutane da haraji da waye da waye to duk waɗannan abubuwa ba a cewa duk za a dawo da su kuma wanda sai ba su zakka a lokacin saboda yana tsoron su ba a cewa zakkar sa bata yi ba sai ya dawo ya sake yin wata zakkar saboda ka wannan shine hukuncin su a shari'a ta musulunci
to sai tambayar Firdausi Ibrahim na Ibrahim take cewa malam mutum ne ya karya kafarsa sai aka je shi a inda baya fuskantar kibla shi kuma idan zai yi sallah sai ya kalli inda yake dan kawai ya yi sallar kasancewar ba zai iya juyawa ba shin hakan babu laifi kuma sallar sa tayi
to ba iya magana a juya shi ni dai na san ba a bar shi anan an tafi an kyale shi ba shi kadai yake jinin kansa dole ne akwai masu ka masa magani akwai masu ka masa abinci to dai har yana magana to zai ce ya kamata ya ce to kun ga nan inda kuka aje ni dinna ina kallon ba alqibla ba kun ga kuma sallah ta zo ya zangi a juya ne saboda haka in kin magana yayi kawai amma za a kawo shi abinci ya ci za a bashi magani a kawo shi magani ya sha kuma ya sallah ba alqibla ba tare da cewa akwai yuwar a juya shi wannan ba daidai yake ba saboda haka ban sai da za a yi a ce an aje shi ba shi ba zai iya juya ba na yadda ba zai iya juya ba amma za a iya juya shi kuma ba zai yiwu a aje shi yake ji kansa ba inda za mu kaddara hakan ta faru da yawan lokaci wasu tambayar kawai shi mai rubuta tambayar baya tunanin zai yiwu ko ba zai yiwu ba to ba shi yiwuwar cewa an kai shi an aje shi ba a kowa baya zuwa gunshi baya kawo masa abinci ba a kawo masa magani duk da dai na san wannan ba zai yiwu ba a aikace a hankalci dole in ba haka ba mutuwa ma zai to inda za a yi a hakan ba yadda zai yi to sai ya salla a yadda yake amma tunda akwai masu zuwa gurinsa su kawo masa abinci su ba shi magani don me ba za su juya shi kalle bangaren alƙiblan ba
to sai tambayar Awwal bin Adam gauna yake cewa malam makoci da makoci ne ɗayan yana da mage a bisa ɗabi'ar mage kuma idan dare yayi sukan hau saman kwano su rika guje-guje da wasanni to mana sai naji ɗayan makocin yana cewa Allah ya isa sakamakon wannan damunsa da magen nan ta yi to malami matsayin wannan Allah ya isa da yawa shi wannan mai magen
ba haka ya dace ba almuru'a irin waɗannan abubuwa a al'adance ana kawo da kai da kansu musamman mage wanda dama ita cikin gurin zamuni a take zama mage ba a daji take ba kuma mage ba a daure ta dafi'an mage ba a kan mage a daure ta saboda haka umma bai kawo ta ba za ta iya zuwa wata magen da za ta zo ta hau kwanuka ba wai lallai mage makocinka ba ce ba daga wani gurin za ta iya zuwa ta hau kwanuka saboda haka mai na Allah ya isa a nan wata rana kana wani Allah ya isa kuma za ka ji matarka ta ce tana neman mage bera da mita to kai magen da za ta kawo gidanka kai ma ai za ta ji ta hau kwanuka wasu saboda haka waɗannan abubuwa a al'adance kawar da kai ake da kansu kuma ana yi wa juna uzuri ba daidai bane ya ce yayi Allah isa akan haka
To sai Maryam dan Liti take cewa mallam menene gaskiyar da ake cewa babu kyau ta kalmiye kifa bayan sai ya rika kallon sama da yawa mutane suna cewa babu kyau
al'ada ce baya da wani asali a sunnance babu wani ya sani na babu wani dalili wanda yake nuna cewa makaruhi ne takalmi bayan sai kalla sama babu wani dalili da na sani a sunnance wanda yake nuna cewa idan ka juya takalmi bayan ya kalla sama ka aikata mustahabbi wato ka aikata wani abu da ake so mustahabbi da karhanci hukunci ne na shari'a baya tabbata da ra'ayi dole sai da dalilin da yake nuna mustahabbancin ko yake nuna karhancin watakila wani ya ce ai akwai girmama sama akwai jihatu sama akwai girmama ta in aka kifa takalmi ya kalli sama ba a girmama ta ba to kaga cewa takalmi ya kalli sama shi ma baya wato ya saba wa girmama sama ko ya saba wa ladabi tare da Allah shi ma yana buƙatar dalili cewa wannan yana daga cikin al'adab ma Allah haka kawai da hankali ba za a iya shawo shi a cikin adab ma Allah ba saboda haka al'ada ce kawai ta mutane bata da wani asali
to sai wannan shi kuma Nura Umar yake cewa yana son tarihin Abu Darda'i
to Abu Darda ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda sunan shi na gaskiya Uwaimir kuma yana daga cikin mutanen Madina wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma suka zauna da shi suka taimaka masa Abu Darda yana daga cikin sahabbai waɗanda suka shahara da ibada da yawan ibada kuma yana daga cikin waɗanda suka yada ilimi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam har bayan wafatinsa domin ya zauna a Sham ya yada sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a can ya shahara shi da matarsa Ummu Darda ita ma ta shahara da wannan suna da wannan lakabi Ummu Darda wanda har ma wani lokacin da yake cewa abin tana so su ci gaba da zama a aljanna tare da shi ta ce to ko da ya mutu ka ta yi aure saboda haka da ya riga ta rasuwa ba ta sake yin aure ba saboda tana son su ci gaba da zama da shi a aljanna
to sai Yakubu Muhammad yake cewa da Allah malam game da sallah a masallacin haramin Makka da na Madina shin sai mutum ya bi jami'i sannan zai samu wannan ladan da aka faɗa ko kuwa yaya abin yake
in ya samu jami'i zai samu ladan wato za a ninka masa ladan jami'i ne na wasu masallatan in yayi shi kadai za a ninka masa ladan sallar mutum shi kadai to an ce ladan sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai take da ladan sallah 1000 a wani masallacin da ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam to in jami'i ne sallah 1000 jami'i idan mutum ɗaya ne sallah 1000 ta mutum ɗaya haka nan shi ma masallacin Makka za a linka masa su sau 100,000 idan jami'i ne za a linka masa daidai ladan jami'i sau 100,000 jami'i 100,000 a wani masallacin banda na Madina in mutum ɗaya ne jami'i abinda ladan sallar mutum ɗaya sau 100,000 saboda haka ya danganta da in sallar mutum ɗaya ce ko sallar jami'i
to sai Abubakar As-Siddiq yake cewa mallam wace addu'a ce mutum zai rika yi dan neman tsari daga aikata zunubai
to abinda muke karanta a Fatiha inda a ce muna halartu ma'anarsa a cikin zuciya babban abu ne muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim dinnan ka shiryar da mu ka datar da mu tafarki madaidaici galibi mukan yi addu'o'i masu kyau cikin sallah amma ba ma kawo su a cikin zuciya addu'a in baka halarta ta a cikin zuciya ba lokacin da kake yi ba ta da tasiri shi yasa ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'alullah wa antum muqiruna bil ijaba wa alamu ku wa alam anna Allah la yaqbalu du'a kulli qalbi du'ai min kulli qalbi ghafilin sahi min ilahin ghafilin sahi lahin wato ku roki Allah kuna masu yaqini za an samu ku sani Allah ta'ala baya karba addu'a daga zuciyar gafalalle wanda yake cikin wato wasa ko cikin gafala saboda ka ana buƙatar ya zama zuciyarka tana halartu ma'anar abin da kake faɗa النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا من دعاء شيما كان سيناهي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله ككركة الدزكاتهم باين كاشريهم فكان الدعاء شيء الله تعالى تبت الدزوج شيء أكن غسكيا أكن سان غسكيا أكن لوكو دغسكيا أكن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله من جوجو يا زكا تبت الدزوج يا تأك دينك تومرنا أرنا الدعاء دهالر توما أنا أتكن زوج شيء ملوك شيء لوكي في كان ساتي تاسي أتكن رايون
to sai shi kuma baban gida mai katin waya ja'in yake cewa shi mallam akwai wani tasiri da yin kiran sallah ba daidai ba yake ga ingancin sallah
kiran sallah da iqama ba su da tasiri a ingancin sallah su kansu wasu ibadoji ne masu zaman kansu kiran sallah ibada ce mai zaman kanta an shar'anta ta ne don a nuna cewa lokacin sallah ya shigo iqama ita kuma ita ma ibada ce mai zaman kanta an shar'anta ta ne don a nuna mutane cewa lokacin tsayar da wannan sallah yayi kowa ya shirya amma kasancewar an yi ta ba daidai ba wannan ba za su sa sallar ta zama ba ta ba daidai ba ba ta tasiri wajen gyaruwar sallah ko lalacewar ta
sai Umar Idris yake cewa yana buƙatar karin bayani akan hadisin Allah yana yanke uzuri ga mutumin da ya jinkirta ajalin sa har sai da ya kai shekara 60
na hadisi ne sahihi a cikin sahih Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala ya yanke uzuri duk mutumin da ya jinkirta rayuwarsa har ya kai shekara 60 wato mutumin da Allah ta'ala ya bashi do tsawon rai har ya kai shekara 60 ya bashi dama ta ya kyautata rayuwarsa in da can yayi laifuffuka yana dan shekara 30 40 50 Allah ya ta bashi lokaci har ya kai 60 bai tuba ba to kuma ba abinda zai gani kuma ya wa'azantu أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير شيء بمباكو دوغوا صور ليبا صور لندا يئسا واندا زي وأزنتوه وأزنتو ومي قرقدي يا زوبكو صور هكا أنبا متون صور لي صور لي دنن يئسا أشي متون يا يهنكلي يا وأزنتو يا غانا كورانسا يا توبا يا ندامة كان أبين دي أما دو داكا سيبي جالبا داما أنفانن كصور لي shine ya zama na rayuwarka ta zama ka kyautata ta ka yi amfani da ita wajen biyar Allah sallallahu alaihi wasallam khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa fi alkhairi cikinku shine wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikin sa yake wannan shine mafi alkhairi daga cikinku yasa annabi sallallahu alaihi wasallama din addu'ar sa yakan ce waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li kulli shar waj'al al-hayata kasan ya ubangiji kasan ya rayuwa ta zama ziyadatan li fi kulli khair ta zama dalilin wato karuwar al-khairi ne gare ni ziyadatan li fi kulli khair sannan waj'al al-mauta rahatan li kulli shar zama mutuwa kuma hutu ne daga dukkan sharri saboda mutumin da Allah ta'ala zai jinkirta shi zuwa wannan lokacin amma duk da haka abinda yake yi bai tuba ba to kuma wannan ba yana wani uzuri da zai ce wa Allah ta'ala na gode saboda ni'ima ce ubangiji ta'ala ya ba wa mutum tsawon rai in ma da can yayi abinda ba daidai ba to akwai ya samu wata fursa wata dama saboda in ya rubuta kuma shikenan ba a dawowa to amma shi Allah ya daga masa kafa har zuwa wannan lokacin 60 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci 60 saboda yana cewa amaru ummati ma baina 60 ila 70 shekarun al'umma ta tsakanin wato 60 ne zuwa 70 wa qalilun man yajuzu dalik to kadan ne wanda suke ketar haka
to sai sakon Abubakar Sabo Idris yake cewa dan Allah malai na san karin bayani akan hukumance dangane da Abu Musa al-Ash'ari da kuma kungiyar Ash'ariyya shin menene alakar su
ba su da alaka illa iyaka kawai shi wanda ake jinginawa al-Ash'ariyya din yana nasabarsa tana dangantaka da shi Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne wanda ya rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi Abdullah ibn Qais haka wannan shine Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne wannan kabilar Ash'ariyun daga Yemen suka zo kabila ce mazauna Yemen suka yi hijira suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki har da shi Abu Musa al-Ash'ari shi ko Abu al-Hasan al-Ash'ari wannan daga baya zo cikin ƙarni na 4 to bayan ma su Imam Malik su Bukhari su Muslim duk bayan sun wuce duk bayan sun shude shi ya bayyana amma nasabar sa tana jingina zuwa ga shi zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari din shi yasa ake ce masa Abu al-Hasan al-Ash'ari wannan ita ce alakar kawai
sai Mu'azzam Sani Muhammad yake cewa malam menene hukuncin wanda yake da mata biyu sai rubutawa karamar ciki saki sai kuma babbar ta dauka a matsayin ita ya saka shi kuma ba ita yake nufi ba shin yaya zai yi
yaya kuma yaya zai yi ya fada wace ya saki ai sakin shine mai yin sa kuma saki yana daga cikin abinda dole sai an yi la'akari da niyya wato mutum ne zai saki matarsa yana da mata biyu ɗaya sunanta Kubra ɗaya sunanta Hadiza ɗaya Kubra ɗaya Hadiza duk da ɗaya Kubra ita ce Hadiza amma ɗaya Kubra ake ce mata ɗaya Hadiza sai ya ce ya saki Kubra shi kuma Hadiza yake so ce amma sai bakin sa ya faɗi Kubra to ba a cewa Kubran ta saku in ya ce sibil da baka yayi ana gaskata shi anan domin shi ne mai sakin shi kuma saki yana da alaka da niyya kamar da wani zai faɗi wata kalma ba saki yake so ya faɗa ba sai bakin sa ya furta saki aka ce ce wallahi sabul da baka ni shi ba saki ya so to ana gaskata shi anan saboda haka niyya tana da tasiri a cikin saki saboda haka da mutum ya saki matarsa a takarda wata ta dauka wace ba ita ce matar ba ita ce niyyar sakin ba to shikenan ya abin nan za ga malamai suna ta kama misali mutum ne matarsa ta leko yana son ya sake ta dama su biyu ne yana son ya saki daya amma yana neman dalili daga nesa sai hango wacce ya hango matarsa ta leko sai ya zaci wacce yake so ya saki din ne sai ya ce ke wannan da kika leko na saki ki sai da ya je sai ya ga ba wacce yake so ya saki ba to ta so kuma kaga shi ba nan ana bincike idan ba shi ta yake nufi ba amma kuma daga nesa sai ga kamar ita ce so anan ba a cewa waccan matar ta dau takaddar dole idan ta saku a ya rubuta saki kurman saki ne ba suna ma ya ce na saki ba suna ta dauka ce ba rike wancan nake nufi shikenan
to sai ce kuma Isyafu Muhammad ya ce malami ne hukuncin wanda ya zagi sama
to mai dalilin zagin sama sama halitta ce daga cikin halittun Allah kuma me za ta yi maka kai ka zage ta wani sabbi ban san ma me suke me yasa ake su ba shi ke nan mutum kawai sai ya zagi sama to ko dabba ce an hana ka zage ta dabba wannan wacce za ta iya ma amfani za kuma ta iya cutar da kai to an hana ka zage ta bare sama me ta yi maka
Adam Kabir ya gaya shi kuma yake cewa malam me hukuncin wanda wato ko kuma yana so ya ci dai shin ana iya fitar da ladan wanda ya rabawa magada gadon su ne a cikin dukiyar mamaci ko kuwa
to shi wanda zai raban gado ai malami ne ba a ce in ya raban gado ba a biya shi a ka'ida in alkali ne na gwamnati daman can gwamnati ta aje shi domin ya yi aiki tana biyan shi duk wata saboda me zai kuma karbi kuɗi na wasu magada in ya ce zai karbi wani fasance na magada ya sani cewa ya cutu balbal a ka'ida daman hukuma ta aje shi yayi wannan rabo dan ta biya shi idan kuma malami ne a unguwa aka je gunsa aka ce ana son ya faɗi wani ya mutu ya bar mutum kaza wani ilimi ya bayar ya raba ya ba kowa abin da dinsa su kuma daga baya waɗanda aka ba su in suka ga za su yi masa ihsani suka ga suka bi shi gida suka ce to gashi cikin kaso na ga abin da na baka wannan ba ci ga abin da shi wannan babu wani abu a ciki amma ya ce a ciki ya ware wani abu nashi ne sauran kuma ya raba musu wannan ya ce haramu
sai Aisha Bilyamin take cewa malam menene halaccin kuɗin tailan da yake wa yan mata dinki mai fitar da tsareji alhalin kuma ya san cewa kayan ba za su lullube jikin su ba
to in ya san cewa yarinya ce budurwa zai yi wannan tsira kuma za ta fita tana abin nan kuma yayi to ya taimaka wajen saban Allah wanda kuma ya taimaka ya saba Allah shi ma wala ta'awunu alal ismi wal udwan lace ka ku taimaka wa junanku akan sabon Allah saboda ka mutumin da zai yi wannan yana sani to yayi abin da yake sabon Allah ya taimaka an saba Allah cikin sani haka yana da laifi
sai Hussein Umar Ali Shehu mai ce mallan zai yin addu'a a cikin sallah da Hausa
in sha maganar cewa a sallah ta ibada ce da take da hay'a makhsusa to an ware mata hay'ar ta ga yadda aka ce ayi ta wani abu koda yana da kyau in ba a ce ayi shi a sallah bai dai bane ka shigo da shi cikin sallah saboda haka ita sallah tun daga farkon ta har karshe ga an fara ta da kalmomin da za a yi ta abinda ba a baka damas ka yi shi ba a sallah kar ka shigo da shi shi yasa zamu ga malamai sun yi ta sabani hatta a cikin kabarbari misali Allahu akbar da shin za a iya ce Allahul kabir ko Allahul akbar ko Allahul a'zam da cewa idan ma'anarsu daya ma magana mafi abinda magana mafi inganci shine bai halatta ba ka canza kabbara ma ka ce ko Allahu akbar ko ka ce zaka yi ta da yarenka Allah mafi girma shikenan ko Allah the greatest ce zaka yi da turanci wannan duk bai halatta ba da larabcin dai haka zaka yi shi to haka addu'ar ma ka yi ta da larabci in baka kiyaye ba to kai bari in ka gama sallah ka yi addu'ar bayan sallah
tsamanin Allah ya saka alkhairi masu raro duka duka ana muka karkashin shirin a wannan lokaci sai ka fi salama da ku kuma za ku yi kuma da sakon tambaye da takan lambar waya 0805544443 da kuma 0707778462 sai kuma 0707640455 kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook mai da mushe malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bari da kenan Kano wanda ya samu damar amsa tambayoyin naku Bashir Idris Ngogo shine ta tura mana sautin akan na'ura wannan sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.